لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا تعالى مدى كتن سركي واند شكين نئم أرسا يعني إنتامو دقي وازوا وانا اللوك شيء كما دحقوا وانا نوليني البرقة وصلاتين بانت نكينام birnin tarayya Abuja a tarayyar Najeriya. A yau 13 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 1 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Ina farawa bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da isar da gaisuwa ta girmamawa ga dukkan mahalarta wannan majalisi mai albarka, tun daga kan shi shugaban zama zuwa shugabanni da manya-manyan malamai da suke jefe da bayanmu, da kuma ɗan uwa da baki da ɗan gari waɗanda muke fuskantar su. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya lullube mu da lahamarsa da kuma saukar da nutsuwarsa a kanmu, kamar yadda annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya alkawarta cewa duk lokacin da mutane suka haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah suna ambaton Allah kuma suna karanta littafinsa suna darasinsa a tsakaninsu, Allah ya yi alkawarin saukar musu da nutsuwa, da sanya mala'iku su kewaye su, da sanya rahamarsa ta sauka a kansu, kuma har ma Allah zai ambace su cikin waɗanda suke tare da shi. Allah ya ambace mu cikin mala'ikunsa maɗaukaka. Allah ya karɓi ayyukanmu na gari da kuma gafarta kurakuranmu. An ce za mu yi wa juna tunatarwa a kan abin da yake kan musulmi ciki da wajen Ramadan. Wannan kai ka ce darasi ne da ya yi fatin da ya kunshi gaba ɗaya rayuwar musulunci duka. Dama rayuwar musulmi in ma fi Ramadana wa in ma fi khariji Ramadan, in ma qabla Ramadana, in ma qabla Ramadan wa in ma ba'da Ramadan, ko dai kafin Ramadana ne ko kuma bayan Ramadan ko kuma a cikin Ramadan ɗin, duk rayuwar haka take. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah Maɗaukakin Sarki da ya halicci sammai da ƙasai, ya halicci lokaci ta yadda yana juyawa irin yadda Allah ya fara haka yake har yanzu. Ya ce kuma tun lokacin da ya yi halitta ya sanya kowace shekara tana da wata 12, kuma a cikin kowace shekara idan waɗannan watanni suka zagayo za ka ga na bana iri ɗaya da na bara ne, ma karatu khalqir rahmani min tafawut, bara mun yi Ramadan kulillahi alhamd, bara waccan mun yi, ta bayanta mun yi, mun yi ta yi iya adadi, amma sai ka ga lokaci ya zagayo in ana tsammanin Ramadana zai zo na bara, aka shiga cikin Ramadan din aka wuce shi, yanzu kuma ana cewa muna gab da Ramadan. Haka aka yi a wancan, haka aka yi a baya, haka za a ci gaba har zuwa ƙarshen zamani. Wanda dai Allah ya nufa za a yi da shi, sai zama yana cikin marmarin za a yi na baƙi ko na bana da shi, sai a yi da shi. Wanda kuma lokacin da ajali ya ƙare, sai zama yana tsammani, amma kuma sai zama Ramadanin da ya yi na ƙarshe ba tare da ya san shi ne na ƙarshe ba, daga shi ne bankwanarsa da wannan duniya. Allah ka sa lokacin da za mu yi bankwana da wannan duniyar, ya zama Ramadan ɗin da muka yi na ƙarshe shi ne karɓaɓɓe a wurinka, kuma shi ne abin samun yarda a wurinka. Za mu yi ƙoƙarin taƙaita darasin ne don ya zama ba za mu faɗi komai ba, sai dai mu faɗi ɗan abin da za mu iya tsinta wanda zai mana amfani daga cikin maudu'i. Shine mu ɗauki ma qabla Ramadan wa ma fi Ramadan wa ma ba'da Ramadan. Da me ake marabtan Ramadan? Da me ake rayuwa da Ramadan? Da me ake bankwana da Ramadan? Sai zama mun yi ƙoƙarin tunatarwa a kan a yanzu me ya kamata mu riƙa yi daga nan zuwa rabin wata da ya rage mana kafin a shiga Ramadan. Idan aka wuce shi aka shiga cikin watan, kuma me ya kamata mu yi? Sannan bayan an gama shi, kuma me ya kamata mu yi? Sai mu taƙaita a kan wannan. Shi kansa idan ka dunƙule gaba ɗaya, kai ka ce abin da ya kamata mu yi abu ɗaya ne, shi ne zai iya haifar da dukkan abin da ake yi a musulunci za su faɗa ƙarƙashinsa. Shi ne abin da Allah ya ce saboda shi ne ya shar'anta wata azumin watan Ramadan. Ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sannan ya ce a ƙarshen ayoyin da a cikinsu ne ya saukar da hukunce-hukuncen Ramadan, sai ya cika su da كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله هنا بيان آيوين تكمر حكمي سبب سوء تكوى آية فرقو تكالي دا تكوى آية تكال شما تكالي دا تكوى إذا ما ببان درسي الدنيا غطان أدم ما ببان واجبي غطان أدم الدنيا شيني تكوى لكن من فر korawa mutane azumin Ramadan shi ne don su samu taƙawa. Don haka taƙawacce ake nema kafin Ramadan don taƙawar ta sa ka ka yi azumi. Sannan in za ka yi azumin, ka yi azumin bisa tsari na taƙawa. Sannan bayan azumin ya ƙare, kuma ka ci gaba da rayuwa da taƙawar. Don haka ya kamata mu ce mafi wato muhimmancin maudu'i in za ka yi magana a kan Ramadan shi ne ka yi magana a kan taƙawa. Haka kuma mafi muhimmancin kowane aiki ma na addinin musulunci, in ba ma azumin Ramadan ba, shi ma ka ce shi ne taƙawa. Kamar yadda mafi muhimmancin guzuri da za a yi daga duniya a tafi lahira shi ne taƙawa. Kamar yadda kuma mabuɗin shiga aljanna shi ne taƙawa. Mabuɗin shiga wuta kuma shi ne rashin taƙawa. Don haka kai ka ce wato central theme na harkar azumi gaba ɗaya, da kafinsa da cikinsa da bayansa, kawai taƙawa ce. Shi yasa ba azumi ne kaɗai Allah ya ce don a yi taƙawa ya alaƙanta shi da taƙawa ba, dukkan sauran ibada da taƙawa Allah maɗaukakin sarki ya jingina su. Ai, azumi bai kai sallah muhimmanci ba, sannan bai kai imani muhimmanci ba, amma su ma taƙawa shi ne santar su. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minun. Kaga taƙawa ta yi alaƙa da masu imani, kaga imani shi ne na farko. Yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah, kaga tsayi da sallah, duk ta koma kan almuttaqin.
ومما رزقناكم ينفقون بعد زكاة هذا أنت ملكنا مسلم شبدا أكو وأن الدكان سؤال يا ألا كان تاسو دتكوا يا شسم ما سو تكواني كأيكي إيليك ودى إيماني بسلا دزكاة sai a wannan ayar kuma a cikin surar ita ta bakara sai Allah ya sake kawo rukunin musulunci na hudu shine watan ramadana da azumtarsa shi ma sai Allah ya ce la'allakum tattaqun sannan haka kuma aikin haji shi ma duk a cikin surar al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj a ƙarshen ayar Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayran zadi taqwa ku yi guziri mafificin guziri a harkar aikin haji shine taqwa to kaga dukkan rukunan musulunci suna rataye da taqwa ne shi yasa addinin musulunci ma gaba ɗaya aiki da shi sauran farillai waɗanda ba sa cikin rukunan musulunci da waɗanda ba su kai farillai ba cikin wajibai da waɗanda ba su kai wajibai ba cikin sunnoni da kuma a ɗaya gefen abubuwan da aka hana cikin kaba'irai da waɗanda ba su kai kaba'irai ba cikin sauran al-muharramat da waɗanda ba su kai al-muharramat ba cikin al-makruha dukkansu su ma taqwa ita ce jagoransu ita ce a tsakiya shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna cewa kalmar musulunci ita ce kalmar taqwa in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya wa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa kalimatu taqwa anan ita ce kalimatu alislam ita ce kalimatu tauhid don haka taqwa ita ce gaba dayan musulunci wanda ya same ta ya samu musulunci wanda bai same ta ba ya rasa musulunci tunda har ake aron sunan musulunci da imani ta kalmar taqwa ta wakilce su sannan kuma dukkan annabawa da suka zo in sun zo wa'azi ba sai sun ce mutanen su ku musulunta ba sai su ce da su ku yi taqwa saboda in kun yi taqwa kun musulunta kenan kadzabat qaumu nuhin al-mursalin قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون أي ألا تسلمون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وقوة النبي ما يرسي شو متى ننسى كوي تقوى سبورة تقوى إتشي الدين المسلم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ومن كثر إبادة قبات ينسى كافر رمضان بتشكر رمضان دبعي رمضان duk ana yin su ne saboda a samu taqwa ya ayyuhan nas tu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun bauta wa Allah don ku samu taqwa haka ba wai azumi ne kadai ba kowane abu ma a cikin addini saboda taqwa ake yin sa haka ce ne idan zamu dunkule darasin muna iya cewa kawai duk darasin akan taqwa ne abun da ya kamata musulmi ya samu guzirinsa domin rayuwa kafin ramadan da rayuwa a cikin ramadan da rayuwa bayan ramadan shi ne zama mai taqwa to menene taqwa abun da ake nufi da taqwa shi ne abun da bahaushe ke ce tsoron Allah amma tsoron Allah a ma'ana ne kawai istilahi ne ba wai ana nufi asalin tsoro ba domin al-khawfu min Allah shi ma tsoron Allah ne al-khashyati shi ma tsoron Allah ne al-khushu' shi ma na iya zama tsoron Allah ar-rahbatu shi ma tsoro ne to amma kowanne da ma'anarsa in an ce taqwa ita ta hade su gaba daya abin da yasa ake kiransa tsoro shine ya zama kana da consciousness akan ubangiji ta yadda abinda yace zaka yi abinda ya hana zaka bari wannan shine takawa duk wanda Allah ya bashi wannan baiwar ta cewa shi umannin Allah ne yake da baibaye da shi sai abinda Allah yace yayi kafin yayi duk abinda kuma Allah yake baya so zai bari shikene yana da takawa to in zaka yi bayani wa Neman ya fahimta kawai kace da shi yin yayi bari ka bari in kana so kai wa dan zamani dan social media ya gane menene takawa shine da kai da ubangiji ka zama mujemaha sai abinda Allah yake kawai ka je in Allah yake ka bari ka bari duk wanda ya iya wannan tsakanin ka da ubangiji to wannan yayi takawa shi bai da ta cewa sai inda aka juya shi ina fata an fahimta wani lokaci ga ta mala in ka tara matasa sai da wani yaron suke gane saboda haka duk mutumin da yake da takawa ya shirya kafin Ramadan kuma ya shirya a cikin Ramadan kuma ya shirya bayan Ramadan sai abin da yake fitowa fili shine abin da zamu danyi bayani don mu dan haskaka abin da zai nuna alamar kana da takawa shine kai abubuwa guda uku kafin Ramadan kai abubuwa guda uku a cikin Ramadan kai abubuwa guda uku bayan Ramadan kuka samu wannan tara shikenan ka hada takawa menene guda uku da zaka yi kafin Ramadan sune kamar haka na farko ka san me zaka yi kuma ka shirya wa abinda zaka yi sannan kuma wato ka karkata kafin ka shiga abinda zaka yi don haka ka san me zaka yi ka shirya wa abinda zaka yi sannan ka shiga da tsarkinka waɗannan abubuwan guda uku ga abin da ke nufi da su ka san me za ka yi shi ne ya kamata kowa daga cikin mai san azumi ne ta zamu shiga kuma wata ramadana zamu shiga shin wai ka san daraja da falala da take cikin wannan azumi shin ka san muhimmancin ka samu Allah ya sa yau a shiga ɗaya ga wata ramadan kana da rai kana da hankali kana da lafiya kai ka san muhimmancin wannan kuwa a ce yau an ce yau ɗaya ga wata ramadan kuma kana da rai kuma kai musulmi ne mai imani kuma kana da damar da za ka yi azumi in ka haɗa waɗannan abubuwa guda uku to kamar Allah ya gawa maka komi ne za ka san wannan abin ya sa ka san shauƙi da za ka yi kafin a zo mataki na biyu sai ka shirya kafin a zo mataki na uku sai ka yi tsarki ka shiga da tsarkinka حديث يا ثبتا اشكن سنن ابن ماجه ابن حبان ما يروته اشكن صحيحين كما يا صحح حديثا احمد شاكر ما يا صحح شي حتى كما مالن الباني الله يجزي كان صدق غبر اشكن صحيح ابن ماجه حديث ne ingantacce daga Talha ibn Ubaydillah Allah ya kare ya gagare shi yace wata rana yayi mafarki sai ga wadan su mutum biyu ɗaya daga cikinsu ya fi ɗaya ƙoƙari a kan addini ɗayan kuma yana bi mata baya duk da cewa lokaci ɗaya suka musulunta ɗaya wanda ya fi ƙoƙarin sai zama ya fi ɗayan yawan nafiloli azumi yawan nafiloli na sallah yawan abubuwa na alheri wancan kuma yana ɗan daidai wanda ya fi ƙoƙarin sai ji an yi kira za a je jihadi sai ya amsa sai ya tafi jihadi sai je yin shahada wannan kuma sai ya zauna abinsa yadda da ya saba sai aka ƙara shekara guda shi kuma sai ya mutu bayan wancan da shekara guda Talha ibn Ubaydillah ya ce sai ya mafarki sai ya ga ya zo ƙofar aljanna zai shiga sai aka ce ka jira tukun sai an zo an yi maka iso yake sai ga wani ya fito daga gidan aljanna sai ga waɗannan mutane guda biyun suna tsaye sai ga mala'ikan ya zo ya kira mutumin da ya mutu na ƙarshen wanda bai kai wancan ƙoƙarin ba wanda kuma bai yi mutuwan shahadan ba sai ɗauke shi ce bismillah an ce in shiga da kai sai kai shi ya nuna masa wuri aka gama an an jima sai ya fito sai ce kai ma zo ka shiga sai ya ɗauki ɗayan daga baya sai ya dawo sai ce ni ma in ban mutu sai ce a jira su sai an ce in kira ka sai Talha ya farka kaga wannan ai babban mafarki ne da dole ya yi dole ya san yadda zai yi ya nemi fassararsa haka sai suka yi ta taɗi da sahabbai ɗan uwansa sai suka ce kai wannan fa sai an je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ji fassara don haka sai suka je sai suka ce kaji wani abun mamaki da Talha ya mafarki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me abun mamaki a ciki suka ce mutumin da ya fi ƙoƙari a kan ɗan uwansa tunda suka musulunta wajen aikin alkhairi sannan kuma mutumin da ya yi mutuwar shahada a wurin yaƙi wanda da Allah ya tashi jerawa ya ce minan nabiyina was-siddiqina sai su wa shuhada sannan mutanen da Allah ya ce kar ma ka ce sun mutu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat amma faɗa ba kar ma ka ɗauka haka ma wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kar ma ka ɗauka sun mutu ba su mutu ba a wurin ubangiji suna da rai to kuma ka zo ka ce wai ɗaya ya riga shi shiga aljanna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan ba abun mamaki ba ne ya ce wancan ba ya mutu ba wannan kuma ya ƙara shekara suka ce ƙwarai sai ce to wannan ƙara shekarar da ya yi ai ya samu watan ramadana a cikin shekara ɗaya ya ce to ai fama bai haku ma abadu min ma bainar sama'i wal ard ai ratar da take tsakaninsu wajen daraja ta fi nisan da ke tsakanin sama zuwa ƙasa ballantana ka ji mamaki wai an shigar da wannan aljanna kafin aka shigar da wancan wancan ya samu aljanna saboda dalilin aikinsa na ƙwarai ya samu aljanna saboda dalilin jihadinsa amma watan ramadana da wannan ya samu ya yi sallah a ciki ya yi addu'a a ciki ya yi karatun ƙur'ani a ciki ya kuma yi azumi ya kuma halarci ya samu fata cikin ramadan ya ce ai ya sa ya wuce ɗan uwansa a da har ya ƙere shi har ya wuce dalilin mutuwar duk da shi a gidansu ya mutu sannan kuma ya zama har ma tsakaninsu ya kai a ce ya fi tsakanin sama zuwa ƙasa ta yiwu a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan wannan ba dole ne su iya tsinkayo nisan da ke tsakanin sama zuwa ƙasa ba amma kai ɗan kibiyar zamani ka san in an ce sama ba abun wasa ba ne daga nan ƙasa da muke ka kare solar system ɗinmu ka wuce ka tafi zuwa tsakiyar galaxinmu ka wuce ka tafi zuwa sauran galaxies ɗin ka wuce ka tafi zuwa dukkan inda observable universe take ka wuce zuwa inda ɗan adam zai iya tunani ka wuce har zuwa lokacin fa ba a zai iya sama ta ɗaya ba duk abin da ɗan adam ya iya ganowa na observable universe yana ƙarƙashin sama ta ɗaya ne har yanzu ba a gano zuwa inda bangon sama ta ɗaya yake ba duk abin da za ka iya hangowa sai dai kaga filin Allah kaɗai to a ce daga nan zuwa can wanda tsakaninmu daga nan kawai ka je zuwa tsakiyar galaxy system ɗinmu tafiya ce ta sama da million light years a ce a za ka yi ka kwatanta wannan a ce maka mutu ya kai saboda azumin ramadan wanda ai ya kai a matashiri wannan shi zai je da mu zuwa mataki na biyu kenan yaya ake shiri yanzu kuma tunda mun ji abin da muke tsammani za a samu banda wannan hadisin ma akwai hadisai da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce in dai aka je cikin ramadana kuma kai azumin ramadana to an yame maka laifukan ka gaba daya man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi a cikin ramadana in har ka samu daren lailatul qadari man qama ramadana man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi banda azumin sallolin da suke cikin ramadana ma na dare na nafiloli su ma man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufir duka ta jin an ce an gafarta maka an gafarta maka har har ta yi yawa abinda ake samu wanda ba ko ina ake tabbata a Ramadan ai kaga wannan ya kai ai mata kyakkyawan shiri da tsini da tsanadi kuma ka san menene a gaban ka wannan zai nuna maka muhimmancin da zai sa ka ga kowane azumi malamai su ta karantarwa su tayar ko aitar da mutane ana tuna musu abinda suke fuskanta dama ce fa irin wanda ba a taba samun ta sai kana da rai kana da imani sai yasa yake imanan wahyi saba Allah ka tsaya ka kwana kimin musamman sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wa mutane albishir idan Ramadan ya zo hadisi ya tabbata cikin sunan An-Nasa'i da Musnad na Imam Ahmad wanda Albani ya inganta daga Abu Huraira Allah ya kare yarda gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce mutane murna yace atakun Ramadan shahrun mubarak Ramadan ya zo fa wata mai albarka faradallahu azza wa jalla alaikum siyama Allah ya farlanta muku azuntarta ba don amfanin ta ba sai don amfanin ku kadan daga cikin amfanin shine tukatu fihi abwabu sama za a buɗe kofofin sama ta yadda in za a je aljanna ba wata kofa a rufe wa tughlaqu fihi abwabu jahim a cikin ta ake rufe kofofin jahannama wa tughallu fihi baradatu shayatin dukkan shaytanu sai a daddaure su lillahi fihi lailatun khairun min alf shahr a cikin sa kadai akwai dare guda daya wanda ba wai ya fi dare kun cikin shekarar ba ba a ya fi dare kun cikin rayuwa ne gaba daya ma a wurin mutumin da yake matsakaici wanda ba zai wuce shekara 80 a duniya ba to khairun min alf shahr dare daya ya fi lokacin da za a tara dukkan dare ku wanda babu shi na shekara 83 ku wanda yake shekara 83 ai ya dana to kowane dare ne lafiyar kadari guda daya za a baka package din kamar kai ibada na shekara 83 ne to wancan mutumin da aka ce ya mutu kana tsammani zai iya yin aikin da zai kai a ce shekara 83 wannan ba a dare ɗaya ne ka samu banda yinin muka Ramadanan da azumi banda sauran dare kun kuma Sheikh Ibn Rajab Allah ya masa rahama yake cewa yace wannan hadisi ya zama dalili na cewa musulmi su rika yi wa junansu taya murna idan Ramadan ya zo ka tura mutum congratulatory message ina taya ka murna ina mana murna da shiga wata Ramadan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa mutane atakum shahru ramadan shahru mubarak azumi ramadan ya zo muku za a yi kaza sai ce hadal hadithu aslun fi tahli'ati an-nas ba'dihim ba'dan bi shahri ramadan wannan hadisi dalili ne dake nuna halacci da ingancin mutane su rinka yi wa junansu murna da taya junansu farin ciki akan wata ramadan ya zo yace kai fa bai basharul mu'min bi fati abwabil jinan abai za ka yi wa musulmi albishir da shi saboda ka gaya masa abinda a sanadiyarsa za a buɗe kofofin aljanna wani albishir za ka yi wa musulmi saboda ka gaya masa cewa an rufe kofar kofofin wuta wani albishir za ka yi wa duk mai hankali a ce an daure shaytanu ai an gama maka komi haka mataki na biyu shine shiri da tsimi da tanadi domin shiga Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba idan ana gabda Ramadan sai fara nuna alamar ya shirya sai ma haka yake mata kai da yake nuna wa shi da wannan watan da yanzu muke ciki na Sha'ban yanzu muna 13 shi Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan aka fara ran daga wata sai ya dauki azumi sai ya ta'azumi sai ta'azumi azo irin yau yana azumi yayi ta'azumi sai an je gabda karshen sa kullu kafin ya daina ana Aisha Allah ya kare yarda gare ta shi wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ta'azumi ba zai sha ruwa ba wannan lokaci ta shan ruwa ba zai azumi ba tace amma babu wani lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi yawan yin azumi in dai ba Ramadan bane kamar watan Sha'ban wanda daga shi sai Ramadan wannan hadisi yana cikin sahih Bukhari da Muslim Ibn Rajab yake cewa me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin azumi a cikin watan Sha'ban dalilai ne kamar haka da farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisi cewa watan da ake tattara ayyukan shekara gaba ɗaya shine watan sha'ban sai ai canji tsakanin ayyukan da kai na bara na shekara in an tara su a ƙarshen shekaran kalandar musulunci na zulhijja ake daukawa ba a'a a watan sha'ban ake yi a sa sabon zubi daga ramadan kuna fahimta saboda ai in ba ku manta ba budget din shekara duka Allah yakan saukar da shi ne a cikin dare lailatul qadr fi hayyukum kullu amri hakim tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr duk abin da zai faru a shekara Allah yakan tsara shi sai ya sa mala'iku sai su sauko da shi duniya sai a rarraba dukkan abubuwan da Allah zai gudanar a shekara a cikin wannan duniyar a daren lailatul qadr ake sauko da shi kuma kaga a cikin watan ramadan to ayyukan ku kuma na bara duka ana tsare sha'ban sai a kai shi sai ka sace sabon zubi daga ramadan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce so nake wannan watan da a ciki ne ake gama tare ayyuka ya zama an tara aiki na karshe sai ya zama azumi ne aikin da za a fara buɗe file ina da shi kuma ya zama azumin ramadan ne an fahimci hikima kaga ai kai shiri wa ramadan ne yace sannan dalili na biyu shine duk wani azumin da ka san ake yi idan ba azumi bane wanda ya zo da wani nassi a kanta to bai kai azumin sha'ban kamar yanzu azumin ranar arfa yana da nassi na musamman azumin ashura yana da nassi na musamman yace in ban da irin waɗannan ba wani azumi da yake azumin sha'ban da kuma azumin shawwal na tuntu shawwal yace saboda su suna daidai da irin yadda rawaki suke ne akan sallolin farilla ai in ka kai sallar azhar ana so kai nafila raka'a hudu bayan kai sallar azhar ana so kai nafila raka'a biyu kafin magariba akwai nafila bayan magariba akwai nafila kafin isha akwai nafila bayan isha akwai nafila kafin asuba irin waɗannan sabuli da aka bakala su a jikin salloli na farilla sai a bakala nafila a jikinta yace to kamar haka dai azumi ma sai aka matsala masa azumi kafin da sha'ban bayan ka kuma da shawwal yace saboda kaga irin wannan ai ya ta muhimmanci akan azumi mutlaqan da mutum zai yi ko a rajab ko ya bari a cikin kwanakin zulhijja yayi saboda su in ka tara su kuma ba za su yi yawa kamar na sha'ban ba Allah ubangiji ya karba mana shin wannan azumi na sha'ban zaka iya ka dauka kai ta yi har ka yi gaba daya a'a a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka cike ba alal aqallu shine karshe karshen sai ta nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sha'ban illa qalilan yana barin dan kadan kuma dama yake la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn ku bari wata ramadana yanzu ya same ku na azumi jiya kai azumi yau kuma a fara shekaran jiya ka azumi yau kana azumi a karkai haka sai dai in azumin farilla kamar wanda yake kafara wannan kan zai iya yayi yau kuma gobe a tashi da ramadan dama dole yanka ne ba zai yanke ba sai dai karshen sai dai a cikin ramadan sannan ranan da aka yi aka sha ruwa kuma ranan sallah shi ma ba zai azumi ba yana gamawa washe gari kuma sai ya dora to shin wannan azumi yaushe ake fara shi jumhurin malamai sun ce kana iya farawa a farkon sha'ban kana iya farawa a tsakiya kana iya farawa duk lokacin da ka samu dama kai kayanka suka ce saboda waɗannan hadisan na cikin sahihai da annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha tace yasumu sha'bana illa qalilan da ta tunda tace sha'ban kawai kai ko yaushe amma kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan tasafa sha'ban salata sunu idan aka kai tsakiyar sha'ban to kar ku fara azumi kamar yanzu yau sha uku gobe ai ba a cika tsakiyar ba ko kana iya farawa daga lokacin amma daga an kai tsakiya to kuma shikenan ya wuce ka in kana so ka samu ladar azumin sha'ban shine malamai suka yi sabani cewa shin wannan hadisin ne zamu dauka ko kuma zamu dauki wadancan da basu yanke ba kawai za ka iya azuminka ko yaushe ne abinda aka hana shi ne la taqaddamu ramadana bi siyami yawmin aw yawmayn Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana ɗaya ko biyu in kwana uku ne fa ya halatta kenan in kafin sallah da kwana in kafin azumi da sati ne zaka iya kenan wannan shi kuma sai ce a'a daga rabi karkai sai aka yi jam'i tsakanin su sai aka ce wanda ya fara yin azumi na musamman wanda ba don shi a ban din ba to shi ko da an yi tsakiya yana iya ci gaba kamar kana yin azumin litinin da alhamis to idan litinin da alhamis ya zo ya sake fadowa bayan an yi tsakiyar sha'ban za ka iya azuminka wanda yake yin azumin siyamu dawud zai yi ko bai sha ruwa in aka yi tsakiya zai yi wanda ya saba yin azumin kwanakin tsakiya na wata zai iya yi kwana 13 14 kaga har da 15 an fahimta wanda yake yin azumin ramuko zai iya yi ballantana kuma wanda muka faɗa a baya wanda yake yin azumi na kafara to sai suka ce in ka riga ka haka kuma shi azumin shawwal din idan ka faro tun kafin rabin yayi zaka iya ci gaba amma haka kawai ba ka fara ba sai da kaga an riga an zo tsakiya ka ce zaka yi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an fahimta haka duk wanda yake sai samu ladar azumi don sha'aba kuma ya zama dama yana yin litinin da alhamis sai ya ci gaba kuma ya zama dama yana yin wani azumi ya ci gaba amma in babu duka yana so ya kawai don ladan sha'aban ne sai ya fara daga gobe sha huku kenan kaga ba a makara ba ina fata an fahimta sai abu na uku na fuskantar ramadan shine mutum ya yi tsarki kamar yadda Allah ya wajabta a yi tsarki kafin a yi sallah to kafin azumi ma ya kamata kowa ya yi tsarki ya ake tsarki domin a shiga ramadan shine tun da Allah yana so a yi tsarkin zuciya ne da tsarkin gangan jiki a ramadan da yake la'allakum tattaqun ya kamata mutum ya zama yana da tsarkin zuciya da tsarkin gangan jiki kafin ya shiga ramadan wannan ko yana faruwa ne ta fuskar mutum ya zama ya yi kokarin tuba zuwa ga Allah ta yadda Allah zai karɓe shi ya shiga watan ramadan a matsayin mai tsarki don Allah ya kuwa dukkanmu mun san matsalar da muke da ita tsakaninmu da Ubangijinmu kowa ya tabbatar ya wanye da Ubangiji lafiya kafin ramadan ya shigo ta yaya ake wangewa da Ubangiji shi idan akwai bashin da Allah yake binka ka biya ta yaya ake wangewa da Ubangiji shi ne idan akwai laifin da ka yi wa Ubangiji ka tuba sai zama kafin a shiga ramadan Allah baya binka bashin komi to wannan sai zama za ka samu abin da ake nema Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dainullahi ahaqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancanta a biya sama da bashin mutane Allah yana binka bashin sallah ka biya wannan sallah Allah yana binka bashin wasu azumi da baka yi ba a baya na ramadan ka biya su Allah yana binka bashin zakka kuma lokacin ta yayi baka cire ba ka cire kar ka bari a shiga ramadan Allah yana binka bashin aikin hajji kar a shiga ramadan ba ka riga ka biya ba in kana da halin ya zama ka riga ka biya ka ɗauki haramar yin aikin hajji tun yanzu saboda ka yiwu ka bari bayan ramadan kuma ba ka samu damar da za ka a ce a riga an rufe ba za ka iya biya ba za ka duk wanda ya san akwai bashi tsakaninsa da Ubangiji ya biya wannan bashi sannan waɗanda suke da wani alkawari tsakaninsu da Allah na bakance alladina yuquna bi ahdillah wala yanquduna al-mithaq shi ma su biya kai wa Allah alkawari zan gina masallaci a wuri kaza kai wa Allah alkawari zan taimaki mutane kaza kai alkawari wa Allah zan yi kaza irin waɗannan dukkan su Allah yana rubuta su kuma yana jiran ka ranar da zaka biya kar ka bari a shiga ramadan baka biya wannan bashin wannan shine bashin Allah sannan kowa daga cikinmu mai laifi ne mu tuba zuwa ga Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha waye da waye zai kuma dukkanmu ne wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun haka dukkanmu mu tuba zuwa ga Allah ana tuba zuwa ga Allah ne kuma hanyar cika abubuwa guda biyar. Na farko saboda Allah, kar ka tuba saboda kaga alamar mutuwa, kar ka tuba saboda ka samu da ciwon ajali ka ji an ce ba za ka warke ba, yanzu ne za ka tuba, wannan ba dole Allah ya karɓa ba. Ka tuba saboda Allah tun yanzu. Sannan na biyu, ka tuba a kan lokaci, kar ka jinkirta, kar ka ce bari in gama wannan kafin in tuba, shi ne ma'anar wa an yi surukar ma'aikata fi tsaya. Abu na uku shi ne, idan za ka tuba, ka tuba kana nadama, kar ka tuba kuma kana gani za ka yi ai za a sake komawa, kana jin haushin abin da ka aikata. Na huɗu shi ne, ka tuba zuwa ga Allah, wato tare da jin cewa ka gama kenan, kuma Allah ya ba ka sake wannan laifin ba. Shine walliyatu Allah ya uda ila zamba. Sannan abu na ƙarshe shi ne, idan akwai mazalim a hannunka kamar shi ne haƙoƙin mutane, ka ci haƙƙin wane ka biya shi, ka zalunci wane ka biya shi, ka karɓi aron kayan wane ka biya shi, ka ci naman wane ka nemi yafiyarsa, ka ci mutuncin wane ka je ka gyara mutuncin, ka yaɗa ƙarya a kan wane ka maida ƙaryan a kanka ka ce kai kai ƙarya. Duk irin waɗannan abubuwa su ne raddul mazalim. Duk abin da ka san haƙƙin wani ne ka rabu da shi, kar ka bari a shigar maza. Idan mutum ya haka, to wannan ya yi tsarki kenan, tsarkin shiga Ramadan. Ya zama an samu tsarkin jiki, in akwai abin da Allah yake binka ba shi ka biya. Sannan kuma an samu tsarkin zuciya ka tuba. To wannan shi ne tsarkin shiga Ramadan. Duk wanda ya yi wannan, to wannan lallai ya shirya wa Ramadan, kuma ya yi shiryan sabon la'allakun tattaku. Mun fahimci wannan? To sai mataki na gaba shi ne, an shiga Ramadan. Za a shiga Ramadana ne ranar da wannan sha'aban ɗin ta kai 29 sai aka ce an ga wata, ko kuma ba ga wata ba 29, to tana cika 30, shi kenan an shiga Ramadan. Haka ana shiga Ramadan ne ba gobe da safe ba, a'a, daga magariba ta yi rana ta faɗi a 29 ɗin an ga wata, a 30 in ya cika, to daga nan an shiga Ramadan. Haka idan mutum da zai samu ladan an mutu a cikin Ramadan, bayan magariba in mutum ya mutu a Sha'aban na ƙarshe, to wannan ya mutu a Ramadan. Kuna fahimta ko? Saboda haka ana fara aikace-aikace Ramadan ne tun a lokacin. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ganin wata zai ce, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Shi yasa kuma bayan magariba ne rana sai ta faɗi. To shi yasa ana yin isha, to sai a fara karatu. Ba sai gobe in an yi azumi ɗaya ba, saboda idan ba ka yi tarawihin ranar da aka ga wata ba da daddare, to zai zama ba za ka cika man ƙama Ramadana ba, saboda ranar da aka ga wata ana gobe sallah, ai ba a yin tarawihi. To dan aka ga wata, to kuma an shiga Shawwal, to kaga kuma zai zama ba ka zama ƙama Ramadana ba kenan. Haka mu zo muna da wannan wayewar, daga lokacin da kuka ga magariba ta yi, yau an cika 30, to kaga rama ba ku jiran ku ji sanarwa, kawai ka tabbatar gobe azumi ne, to kawai ku fara yin tarawihi. Amma idan 29 ne kuna tsammani, to ko ku yi ta bibiya ta hanyar labarai ko za ku ji kafin sallar isha'i, ko kuma jinkirta yin tarawihin har zuwa ƙarfe 9 ko 10 da za a ji cewa an ga wata, sai ku zo ku yi. In ba a yi a masallaci ba, kai ka je ka yi naka, kai dai ya zama dai ba ka bar wannan tarawihin na wannan ranar ta wuce ka ba. Ko kuma idan kuna da ghalabatu dhann, annabi tunazzalu manzilatal yaqin, cewa idan aka ga wata a Saudi Arabia ganin watan ko yana yin dacewa da Saudi Arabia to karfe 5 nan nan kana iya sanin cewa idan an ga wata a Saudi to kai sai ku yi tarawih ba fata an fahimta saboda galabatu zan kana hukunci kaman yaqini a shari'a in ma ba gani ba ai na tuna ba wa karwa za ai ba an karba Allah ce tana tula dama ba fata an fahimta ana iya fara nafila koda ba a samu tabbas an gani ba hadilla ne ba a fara sai an samu tabbas ina fata an fahimci wannan azumi ba za ka ce don Saudi Arabia sun kauka mu ba mu ji labari ba kawai sai kai ka dauka wannan farilla ne amma sallah ta nafila wannan ana iya farawa daga kaji tun da dama ana iya nafila ai ko a cikin sha'aban ba dole sai ramadan din ba amma kaga ba za a iya azumin farilla ba sai an tabbatar an shi sannan kuma daga an wayi gari sai shiga wata ramadan to shi kuma nan sai aikace aikacen cikin ramadan shi ma abubuwa guda uku ne za ka ɗauka kamar yadda muka ce na farko al-ikhlas na biyu al-a'mal sai kuma na uku shi ne at-taqwa wannan abubuwa guda uku su ne ayyukan cikin ramadan na farko ikhlas shi ne ka tsarkake zuciyarka ya zama saboda Allah za ka wani zai iya cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu amal ibn adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana atibidi kullu aikin dan adam nasa ne banda azumi wannan kan nawa ne nake yin sa kai ya kai sai ce to ai azumi ramadan ba ya bukatar ikhlas ba azumi ramadan shi dama ba riya ba haka bane azumi yake ne ana iya samun riya a azumi kuma cikin ramadan ai ba azumi ne kadai aiki ba ana iya samun riya a sauran ayyuka akwai mutumin da ya ɗauki azumi amma shi yana yi ne don ya nuna wa mutane cewa shi yana azumi to in mutum ya yi ya nuna cewa yana azumi kuma ya nuna wa mutane cewa saboda su ce yana yi ne ya sa yake yi duk da cewa ba su gani ba su tantance ba duk da haka ba ya rusa aikin shi kana fahimta ko sannan kuma ana buƙatar ikhlasi a cikin kowane irin aiki dama ba wai haka har azumi ba yana shi ba Allah ce ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din Allah ce inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din fa'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din Allah ce ala lillahi ad-dinul khalis don ne yana nufin cewa addini kowanne sa ana buƙatar kai saboda Allah kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wahtisaba kaga neman lada a wurin Allah haka wanda bai yi don yana neman lada a wurin Allah ba kuma wanda yake don al'ada tun da mu musulmi ne an ce ayi kawai bari ni nima a cikin ransa bai yi saboda ta'abbudan ba wannan ba zai samu ladan komai ba sannan dukkan aikace aikacen ciki ka tabbatar da cewa kana yi kana kaskantar da kanka gaban Allah a matsayin kai bawa ne kana nema ne shi yasa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ce da shi wani ne yace da shi ya rasulullah mutumin da ya tafi yaki ya hada yana so riba biyu ne yana so ya samu lada a wurin Allah kuma yana so mutane su yabe shi a kan bakintar sa tuwa da jarumi ne zai samu lada kanzan Allah ta sani ce ba zai samu ba ya rasulullah ya yi ta saboda Allah ne amma yana so kuma ya nuna wa mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai samu lada a wurin Allah ba gaba daya saboda Allah baya rabawa da wani sai dai ka bashi shi kadai sai ce da shi kai inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan aw tuhiya bihi wa bihi duk wani aiki da ka sani a addini sai an yi wa Allah shi kadai kafin Allah ya karba in ka hada da wani Allah baya shine ma'anan man amila amalan ashraka fihi ma in ghairi taraktuhu wa shirka ibn al-jawzi a cikin littafin safa shi ne da cikin littafin safa ya fara labari akan wasu daga cikin magabata yanda suke kokarin ikhlasi na azumi ba ma ramadana ba saboda ba haka so kowa ya gane ya tabbata cewa tsakanin su da Allah ne shi wani cikin magabata ana ce masa Dawud ibn Abihim
ya shekara 40 yana azumi amma ba wanda ya san yana yi sai dai a gani a Ramadana a ce an tabbatar yana azumi amma nafila zai ce yin azumin sa na siyamu da wut amma ba wanda ya san ya dauki wannan abun yana yi saboda yana so kawai Allah ne ya karba ko kasuwa ne mai sai da yaji idan ya zo fita sai ya ce wa iyalansa a yi mun abinci sai na je kasuwa in karya sai su mata abinci sai su ɗauka a sa ya ce in na je wannan zan ci na karyawa kuma shi zan ci da rana sai na dawo zan ci na dare a gida za ka in ya ɗauka ya tafi sai zai ba da sadaka sai samu ladan ba da sadakan abinci yana zuwa in ya ba da sadaka a hanya in ya iso kuma sai su kuma mutane ce ka ci abinci na karya a gida ai kuma ni dama ko biyu kai nake ci na ci yanzu sai na koma gida saboda ka su sun ɗauka yana baya azumi tunda ya ci abinci a gida su kuma a gida sun ɗauka baya azumi saboda ya ɗauka ya tafi da shi in ya zo dawowa gida sai ya bari sai can dare sai ya dawo lokacin an riga an sha ruwa sai ya zo ya zauna kada ya zo daidai lokacin shan ruwa a ga yana alamar sai ya bari sai bayan an sha ruwa ya ci abinci tare da mutane sai dawo gida kuma sai ya ci abinci don haka abinci sau ɗaya yake ci a gida abincin dare gida sai su ɗauka kullum baya azumi yan waje kuma su ɗauka kullum baya azumi ashe shi kuma shekara 40 yana haka to kaji magabata yanda suke kokarin kiyaye ihlasu to kai kuma ya za ka yi da ramadana nafila ba ce ramadana saboda tsananin tsantseni da kiyayewa ne kar ya zama Allah bai karɓa ba sai yake haka kai ya za ka yi da ramadana a yau ana jin azumi kai yau azumin yana buga mutum wani ma a online zai sa shi wanda ya gante shi yare a ga comment section kai ya kake ji kana duriyar da nuna wa mutane cewa kai yanzu kana azumi kai yanzu ka sai ne don ka ji azumi in ka ga ba ka so ka bari mun Allah ya kyauta to sai mu je mataki na biyu na abin da ake a Ramadan shine ayi aiki bayan ikhlasi na zuciya sai kuma ayi aiki na gaba ayyukan da ake a cikin Ramadan duka kai su ana bauta wa Allah ne da abubuwa guda hudu ana bauta wa Allah da zuciya ayi tare da kai ana bauta wa Allah da harshe ayi tare da kai ana bauta wa Allah da gabobi ayi tare da kai ana bauta wa Allah da zuciya ayi tare da kai waɗannan abubuwan guda hudu karka bari a farka a baya abinda ake bauta wa Allah da shi na zuciya a cikin Ramadan shine yawan tafakkuri yawan tunani akan Ubangiji yawan ƙarajin tsoron Allah yawan in ana karatu Al-Qur'ani ka rinka ji yana ratsa zuciyarka a fahimta duk waɗannan abubuwa waɗanda suke sa zuciya ta ƙara yin yaushi ya ƙara jin tsoron Allah ya ƙara jin ya kusa da Allah ya yi kusa da maganar lahira yana jin kwaɗayin aljanna a wannan duka a cikin zuciya ake yana jin tsoron shiga wuta yana jin tsoron kwanciyar kabari yana jin tsoron kaza da kaza waɗannan dukan su a cikin zuciya ake yi to ka tabbatar da cewa ka tsarkake zuciyarka a cikin su a cikin Ramadan saboda Allah ya ce la'allakum tattaqun takawa kuma daga zuciya take farawa sai ta fito waje salatu zakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa abu na biyu shi ne bauta wa Allah da harshe yawan azka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah salatun annabi sallallahu alaihi wasallam yawan istighfar yawan karatun alqur'ani duk abin da ka san da harshe ake yi bakinka ya zama la yazalu lisanu ka raqaban bi dhikrillah ka faɗi mai kyau ka faɗi gaskiya الامر بالمعروف النهي عن المنكر sannan kuma sai abu na uku shine bauta wa Allah da gabobi wannan kan shine a zahiri shi kansa azumin bauta wa Allah da gaba ne salloli bauta wa Allah da gaba ne an fahimta duk wanda ya samu dama ya yi iya inda kafinsa zai kare kamar yadda in kaga mutane suna gudu in ana rai ai kuwa iya ƙarshen ƙarfin sai ke sawa amma dole a samu wani yayi na ɗaya wani yayi na biyu wani yayi komin takin dai haka za su tafi da yawa amma musamman in marathon da aka yi za su da yawa kowa kuma yana bada iya ƙarfin duk wanda ga ya aka tsala
ba wai kasala bace ta iya karfin sa ne haka ya kamata kai maka ya armaba iya karfin ka salloli nawa zaka iya yi shiraka asha daya zaka iya jure musu masu tsayi eh zaka iya kai zaka yi su zaka iya karawa eh zaka iya ka kara in ka koma gida na fata ana fahimta sannan kuma duk abin da ka tambaye cewa yana bukata da kafar ka zaka je ka je ziyara ka je hidima wa iyayenka ka je hidimar iyalanka ka je hidimar sana'arka ka je hidimar duk irin waɗannan abubuwa ka mai da su da niyyar cewa kana motsa gabar ka ne saboda Allah sai kai ta tara wa kanka lada sannan sai na kudu shine yi da dukiyar ka duk abin da dukiya ce take yi wanda zakarta sai a ramadana yake bayarwa ya bayar da zakka wanda sadaka ce ya bayar da sadaka wanda kyauta ne bayan da kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta a duniya amma ya fi yawan kyauta idan ramadana ta zo alheri wa na kusa da na nesa da musulmi da wanda ba musulmi ba da bidha da karami da maza da mata kowa sai ya ci arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ramadana ya zo kai ma kai haka idan kana da shi sannan ka samu dama a ramadana ka je umrah ya kuɗi duk da umrah ka tsada a lokacin amma karka je don a ganka karka je don a ce kai ba ana yayi kai da kaje ba karka da duk wannan ka ajiye shi a gefe kaje saboda Allah ka san ladan da take cikin umra a ramadan wata mata ba ta zo ta ce ya rasulullahi ni ban samu damar zuwa aikin hajji ba kaza tana ta damuwa ta ce karki damu ba ramadan na zuwa ba in an zo ramadan ki je ki umra saboda umra a cikin ramadan tana daidai da ladan aikin hajji a cikin ruwaya imamu muslim ya ce ta'dilu hajjatan ma'i yana daidai da kamar kai aikin hajji tare da nuru kaga aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai tabbaci mu ba naka ce package din da za a baka na aikin hajji yana daidai da aikin hajjin da aka ba wanda ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ake ba wanda ya umra a ramadan saboda akwai wahala a cikin tafiyar akwai tsada a ciki akwai son ka dan huta a gida duka ka tara ka tafi can dakin Allah ga azumin ga sallar duk a can kake yi wannan ladarta ta fi ta yin umra a koyaushe sannan ga kuma yawan ciyarwa mutum yana iya a yi ramadana sai ka samu dobi shi ne ka yi azumin ramadana guda biyu shi ne ka ɗauka wa kanka koda ka yi talaka ne ka ɗauka wa kanka cewa kullum za ka yi ramadana kuma za ka ciyar da wani mutum daban wanda baya cikin familinka ka ɗauki mutum ɗaya za a ba shi abinci na buɗe baki kullum daga gidanka saboda in familin ka mutum hudu ne to ai abincin mutum hudu ya ishi mutum biyar haka ƙara ekstra kwaya ɗaya da zaka rika ba wani ko da a ce dan plate ɗaya ne da pure water da ake biro ko da kwaya ɗaya ne a ce wanda da ka ɗauki nauyin buɗe bakin ka to wannan kana da package din azumi guda banda maka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man faqara sa'iman falahu ajr duk wanda ya ɗauki nauyin buɗe bakin wani to yana da ladar azumin wancan din haka idan ana cin idan wannan a cikin 100% wancan mutumin zai ci 65 ne misali an ba ki 65 din sai a dauko daidai makin da aka sai a baka kai ma ba kuma naka wanda ya ci da mutum 100 ba wanda ya ci da mutum 1000 ba wanda yake da kuɗin da zai dauki na mutum miliyan ba kisa a watan ramadana yake da kyau mawadata ku bude wadatar ku ku wuce talakawa a gaban Allah ta hanyar neman aljanna ba tare da nuna kasala ko ragwanta ba ku cire kudin ku ga lokacin da ake warwasan samun lada a wurin Allah shine ka dauki nauyin azumin mutane da yawa kai ta ciyar da su sannan waɗanda suke da kaya a kasuwanni wanda kuke da su a stock ku ciro su sai ku karya farashi saboda neman ladan Ramadan ba a ce ka raba kyauta ba amma dukkan ƴan kasuwan musulmi da suke inda suke da rinjayen musulmi a ga cewa kowa yana son ya zo garin kan musulmi yana sayan kaya ko yana sari a ramadan saboda an zo lokacin duk gwanan ga musulmi suke yi yanzu ka samu wata 11 kana cin riba a ramadana kadai ka rage wani abu a cikin ribar ke zama kawai kai kudin da ka taro a haka za ka tsayar kada ka yi asara amma sauran duka ba da duka bayar kana neman lada kana tsammani nawa za ka samu a wurin Allah ni sa musulmi ba ta haka yana daga cikin mutane fa a zamanin da da kuma har yanzu ma a inda suka gane wannan ladar irin yadda ake yin end of year bonanza ko sale mutum ya tara kayan sa ya ci riba ta shekara saboda baya so December ta wuce ba tare da ya sai da kayan sa ba sai ya bude sai bonanza kowa zai kwashi ni tamba mai haka Ramadan musamman wanda suke sai da essential commodities din da kowa yake bukata ma sai da mai girki ma sai da hatsi ma sai da sukari ma sai da taliya ma sai da duk abubuwan da ana bukata a cikin Ramadan ma sai da tufafi ta hanyar da za ku samu lada amma wani sai ce bari ya caji mutane in ya tata a ciki zai cire ya bada sadaka to ka ba wannan sadaka ya ji dadi wancan kuma ai ka sa shi kuma ya ji haushi wannan an baka lada ta wurin ka ba shi ya ji dadi wancan kuma ai za ka tata a jikinka saboda wancan ya ji haushi akwai da zai samu lada fa saboda kawai ya rangwanta wa musulmi ne sai ya samu aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an mu'mini kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya cire wa mumini wata damuwar duniya shi kuma ya je lahira inda babbar damuwa take sai Allah ya ce na daga maka saboda su wane da su wane kuma akwai masu damuwa ne saboda talaka talaka wannan suna da ranar su ta wallahi suna da ranar su da masu ba da ta za su gane idan aka je lahira fa garin ga wuce da za a yi layin shiga aljanna farko aka zo shiga aljanna mutum na farko shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana shiga sai su Abubakar su biyo shi shine ma'admin annabiyina was-siddiqina suna shiga mutum na gaba da su fara shiga aljanna sune fuqara'ul muhajirin talakawan cikin muhajirai sannan a gama diban al-muhajirin wal ansar to sai talakawan cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune a gaba hadisin da dazu muka faɗa na Talha ibn Ubaidillah da aka ce jira kafin a zo a shigar da shi za ka taba yin aiki idan na Talha ibn Ubaidillah ba bi talaucinka amma sai aka ce jira saboda shi akwai bincike a kan kuɗin da aka baki sai ka zama clear komai fa ka zama da clean sheet kafin ka shiga aljanna dai aikin kirki kenan wanda ya tsaya kuma ya zai kare to da ka yawan yanda ka ci a nan duniya to za ka dan jira kuma talakawa sai sun ci a can kafin ka shigo irin waɗannan mutanen ne fa talakawan nan jiya muka karanta hadisi a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗanda albarkacin waɗansu ƴan uwansu ne za su shiga aljanna shine mutanen da suke tare da su a nan duniya suna yin aikin alheri tare to wallahi akwai mutumin da Allah zai bashi ceton ka cikin talakawa kaje ka taro ne kukuka akan kudin ka zai kai ka wuta amma wani talakan da ka taimake shi shi kuma yana cikin ɗan sahun gaba a shiga aljanna sai ya shiga sai Allah ya bashi list sai kaga sunan ka a ciki saboda ka taimake shi lokacin da yake bukata kai ma yau Allah yana so ya juya shi ma ya taimake ka haka in ka ba talaka ba ka taimake shi ba ka taimake kanka ne ba za ka gane ba wallahi sai ranar da mutum yana neman miskala zarra miskala zarra fa mutum yana nema saboda Allah ba zai zalunci ba idan aka zo aka auna aikinka a cike ne sai zama da laifinka da daidai ɗinka sun yi daidai wallahi ba za ka shiga aljanna ba sai ka jira tukunna ba dai za ka shiga wuta ba amma ba za ka shiga aljanna ba saboda Allah baya zalunci yanzu kana neman fami tsala zarra ne saboda ana tsigawa zai kan tsaga kan sai zama ta kulat mawazinuhu shi kuma Allah ana samun ɗaya ya fi ɗaya in dai na aljeri ne zaka je aljanna to kawai sai ana daidai irin kullum mutum ya yi gumi ya rasa yanda zai yi sai kawai Allah ya ce to ya mutum yana neman alfarma to sai wani cikin talakawa wanda ka taimaka shi kuma sai ganka a cikin wannan halin shi kuma an ce ya je aljanna sai ya ce wa Allah ina neman alfarma a kan wani kuma ya taba taimako na akan kaza a irin nan ne ba ake haka Allah ce to ka masa ciko sai ka ko sai baka sai Allah ya ce ka wuce saboda ka karkare na taimakon talaka kuma taimako ta duk damar da ka samu wani yana da dama da kudin sa ne wani da ofis din sa wani kai masa hanya ne karkare na wannan Allah ya sa mu gane mu yi aiki da shi waɗannan sune abubuwan da za ka yi a cikin Ramadan a kan mun bayani a kan kunce-kuncen azumi ba wannan duk za a je su an riga an saba a cikin Ramadan ɗin ka fi mai da hankali da harin laifin
akwai wanda zai zo a yi Allah talawuhi da shi, akwai wanda zai zo a yi tahajjud da shi, amma ba zai fito sallar asuba ba. Aikin banza ke zai je a gama tahajjud da shi, a gama wane ne karfe uku dare yana ta haka ya ji abin nan, kuma zai kirka abinci sai koma ya kwanta ko bakwai ya tashi. Sannan aikin banza ke so da wannan sallar farillan da zaka yi ta fi dukkan kilolin cikin Ramadanan duka. So da wannan sallar farillan Allah ya mai da hankali a kanta, saboda shi ne primary assignment ɗinka. So don duka nafila ne, kar ka yi wasa da farillai, kar ka yi wasa da shi kansa azumin, musamman mata malalata daga an fara kana da ciki sai ta sha ruwa ta ce wai za ta ci a. Ba mu saba jin irin wannan lalacin ba a wurin iyayenmu a da, ba san da wannan ba, ba ta ma gwadawa ma su ce za su sha ruwan azumi, ita za ta jira za ta biya ma ba ta so, kawai ka bar ta ta yi azumin ta duk wahala. Amma yanzu daga wata ta fara ɗan jin kasala tana ɗan gyangyaɗi sai ta ga akwai wani hadisi ki azumi kawai. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idda, wanda bai da lafiya in matsalar ki ta kai rashin lafiya wannan shine kawai, amma ba rashin lafiya ba kasala ki azumi, kowa ma yana jin kasala yake. Sa'annan kuma idan aka gama farillan wannan to sai kuma nafilolin kowa ya kokari ya samu tarawih duka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanin, sai ka hada duka ramadan. Idan ka tsallake rana ɗaya baka samu an kama ramadana, kuma ana so ka zo ka samu na masallaci tare da liman a gama da kai, sauran kuma daga baya ka je ka ƙara. Sannan kuma abubuwan da ake yi a ƙarshen azumi na kwana goma ka mai da hankali a yi da kai. Jadadi za ga waɗansu musamman matasa sai an zo ƙarshen nan sai su mai da hankali, amma na farko-farkon ba su damu da shi ba, kar ka yi haka. Samu da wannan package ɗin da duka ramadan, sannan aka zo ka yi ƙoƙarin neman lailatul qadari a kullum cikin kwanaki goma ƙarshen. Ka fi mai da hankali da kwanaki na wutiri, ka fi mai da hankali da a cikin wutirin 27 da 9 da 5. Sannan aka gama kuma a cire zakatul fitr, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla, ka ba da zakka kafin a je a yi sallah. Kuma duk wani matashi ya cire wa kansa zakatul fitr, kar ka jira wa babanka zai cire maka. Kana da kuɗin data, kana da kuɗin wane ne, duk wani ya fi kuɗin dawa da gero da shinkafa mu kwano ɗaya naka, ka cire da kanka kawai, kar ka jira wa za a muku a gidanku. In an yi muku na gidanku wannan fa biha wa ni'ma, amma kai ma ka cire naka. Sannan bayan an gama wannan kuma sai a je hukunce-hukuncen idi an fita daga ramadan. To menene shi kuma bayan ramadan? Bayan ramadan mu fita da abubuwa guda uku. Na farko mu fita da wannan takawa, don Allah ya ce domin takawa za mu, takawa ce za ta saka duk abin da aka hana ta a ramadan ba za ka yi ba. Malam ya da kaula zuri wal amala bihi, duk wanda bai daina magana ƙarya da yarfe da haƙa da sauransu ba a cikin ramadan, to Allah ba ruwansa da yunwanka da kishirwarka, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saka don Allah ka rage yawan amfani da wayar kamar an zo ramadan, ballantana labarai, ballantana highlight, ballantana a ƙara reposting, ballantana waye. Yan iska ɗin nan da suke fitar da abubuwa na bata da iskancinku, an hana ku kuma ku bari, to ina roƙonku don Allah in ma ba za ku bari yanzu ban an shiga watan Allah ku daina. Ina jin muku tsoron li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm, ka ɗauki laifin kanka kuma ka ɗauki laifin waɗanda ka ɓatar da su. Wani sanadiyar ki da bakar ki zai iya fata azuminka, wallahi Allah zai kama su. Kun fata kuma kun ɓatar, wa dallu wa adallu wa dallu an sawa'il sabil, Allah kan gare ku. Sa'annan kuma daga cikin takawarka shine za ka ji kana fatan Allah ya karɓa maka, kar ka yi azumi a fita kana gadara sai ai muka mun samu ka samu ka samu da nan yanzu na samu ai waje maka ka samu, kawai kana fatan Allah ya sa ka samu. Amma mutum ya riƙa ji kaman shi a abunka ai gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ba haka bane. Yawwa, magabata suna jin tsoro bayan an gama. Ali ibn Abi Talib yana cewa kunu li qabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal, kun ji damuwa da Allah ya karɓa sama da yanda kuke damuwa da shi aikin.
don duk yanda aikin yake indai Allah ya karba ko kadan ne ya ishe ku duk girman sa kuma Allah bai karba ba ya zama aikin banza sannan ku kula da har a koma ruwa Allah ce wala tartaddu ala adbarikum fa tanqalibu khasirin kare zama akwai laifin da kake yi sai ka daina a ramadan ana zuwa ranar sallah sai ka koma Allah ya ce kar ku koma da baya sannan abu na karshe shine wato abin da ya kamata ka yi rakiya wa ramadan da shi ramadan ya tafi da me zaka raka shi shine abubuwan cikin ramadan din ka dora daidai gurgudu a cikin ramadan ka koyi azumi to kada daga ramadan ya zo kai bankwana da azumi kai guda shidan nan na shawwal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan kuma asba'u sittan min shawwal kana ka siyami dah mutum ya haka kamar ya samu ladan azumin shekara gaba ɗaya sa'annan bayan wannan kuma sallolin da kai ka ci gaba da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar hadisin abdullahi bin umar ce Allah ya ji kan wani ya fara kiyamul layl sai ya daina saka karka daina ka fara a ramadan ka ci gaba bayan ramadan ka koyi sadaka a cikin ramadan ka ci gaba bayan ramadan duk ayyukan alheri da aka yi a ramadan a dore duk abubuwa na asha da aka bar su a ramadan a dore a rabu da su idan mutum ya yi haka ya cika abin da Allah madaukakin sarki ya ce la'allakum tattaqu duk wanda ko ya cika abin da Allah ya ce ya samu takawa to ya zama dan aljanna tilkal jannatu allati nuriyatu min ibadina man kana taqiyya innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina mafaza wannan shine abin da ya kamata mu koya kafin ramadan a cikin ramadan da bayan ramadan Allah ka tsawaita rayuwarmu mu shiga ramadan ka ba mu imani da lafiya da zamu azumci ramadan ka sa azumin ramadan ya zama karfafe ka kuma tsawaita rayuwarmu mu shiga ramadan iya adadin da zai kai har ka yarda da mu ka karba kuma ya zama ka sa mu cikin kyantattu a cikin ramadan abunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada usulul Allah ya fi mana wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da toilet ya fashe kashi ya hito kashin bai taba shi ba kuma shi an ce wani professor ne malam ko zage zage ya karanta don ka sake ya zage ka sai an kwantar da kai asibiti Allah ya saka da alkhairi wato abinda kun san da farko ne ce muku an ba malam wani topic aka ce wai rayuwar musulmi kafin da kuma lokacin da bayan azumi to na didi fadin abu don Allah ba ku yi mamakin yanda aka tattaro shi gaba daya aka tsuke mana shi akan takawa ba gaba dayan al'amarin ya kare akan takawa kai dai musulmi kafin azumi ka zama meme idan ana cikin azumi ka zama meme sannan kuma an gama azumi ka zama meme kuma dukkan su aka goyi bayan wannan dalili da ayoyi da hadisai malamin gode ubangiji Allah ya ƙara basira yan uwa a takaice abinda malam ya yi mana bayani kafin azumi ana buƙatar mu da abubuwa guda uku wanda mun ji su mu san me za mu yi sannan kuma mu shirya mu abin da zamu yi sannan kuma mu tsarkake zuciyarmu da jikinmu akan abin da zamu yi yace lokacin azumi kuma ana bukatar shi ma abu uku ba zama mun samu takawa mun samu ikhlasi a cikin aikin sannan kuma mun samu aikin da za a yi a cikin lokacin duk malan yayin bayanin su na uku ma ya kuce ba menene a cikin abubuwa guda uku da ake so daga ƙarshe malan ya ce bayan azumi lalle ne mu tabbatar da cewa akwai abubuwa guda uku shine mu ribanta da abinda ubangiji ya ce dalilin wajabta mana azumi kenan shine mu samu takawa to mu zamanto bayan azumi mun samu ribar wannan takawar sannan kuma a mu bi azumin nan daban kwana nayin irin sittu shawwal da kuma maintaining din matsayin da muka samu lokacin ramadan kasar kowa yana samun tsoron Allah da kokarin aiki to mutum ya maintainin har bayan ramadan a takaice waɗannan abubuwa malam ya yi bayanin su idan muka bi kashe za mu ƙara jin wannan abu a natsi muna fatan ubangiji Allah ya saka ma malam da alkhairi akwai lokacin tambaya da aka zama ba ok to malam ya ce lokaci ya riga ya tafi saboda haka magana tambayoyi a yi haƙuri saboda haka muna fatar ubangiji Allah ya saka ma malam da alkhairi Allah ya ƙara ilimi da ɗaukaka
Yeah, 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 y Thank you.